الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 21 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 10 ga watan 2 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. To, tambayar dan uwa tambayoyi ne guda biyu. Tambaya ta farko yake cewa, abu ne sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hani dangane da yin zance a lokacin da ake khutuba a ranar Juma'a, domin ya yi umarni game da yin kawaici. To, shi ne ya ce idan mutum aka ambaci sunan fiyayyen haditta Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, idan kai masa salati kace sallallahu alaihi wa sallam, wannan fada da kace sallallahu alaihi wa sallam za a kirga ta a cikin zance wanda baya dacewa? Ban yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk lokacin da aka kama sunansa, wannan abu ne wanda Allah ya tilasta mana, sawa an ana cikin sallah ko kuma wajen sallah. Don haka ita ma kuduba abu ce wanda Allah ya wajabta mana mutum yayi shiru ya saurari mi limami yake faɗa, ko da baya fahimtar larabcin. To, don haka idan aka kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kuduba, za ka yi masa salati illa kasancewar ba daga murya ba za a yi. Kowa zai sadda muryar shi ya ce sallallahu alaihi wa sallam, mutum ya kashe muryarsa, domin ba a buƙatar ɗaukaka murya har ya zamanto junanmu yana shawwashe juna. An gane ku? Kenan a nan ba a kirga shi a cikin zance, domin akwai zancen da yake halatta idan limami yana khutuba. Domin idan limami ya mamamu magana lokacin da yake khutuba ya masa magana, to dole ne shi mamun ya amsa masa, sai ya amsa masa. Idan ya amsa masa, anan ba a kirga shi a cikin zance wanda yake bata sallar Juma'a, ko kuma kasancewar mamu yayi wata tambaya wadda take da alaka da wannan khutuba da liman yake. Idan liman ya amsa masa, wannan baya daga cikin lagu abinda yake zubar da ladan Juma'a. Dalili, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan minbarinsa ranar Juma'a yana khutuba, wani sahabi ya shigo masallaci ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskance shi, yace ya rasulullahi, dukiyoyi duk sun hallaka, hanyoyi duk sun datse, shuka duk ta bushe, roƙa mana Allah ya shayar da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu yayi addu'a. haka wani sahabi ya shigo a ranar Juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi kai nafila yace a manzo Allah yace masa to tashi kai kaga annabi manzo Allah ya tambaye shi kai nafila yace a wannan a da yace bata masa ladan Juma'a to dan haka kenan a lokacin da liman ya mama mu magana kuyi wata magana shi ma mun a farko a abin da ya shahi wannan alaka da wannan hudubar to wannan ba sa daga cikin abubuwan da suke bata sallar juma'a wannan suke bata ladan juma'a an gane ku balantana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne wanda Allah ya wajabta mana tambayar shi ta biyu wato shine yake da kake cewa da wai dangane da yin huduba da larabci idan ya zamanto jama'ar galibin su larabawa ne ba sa jin wani yare din ba larabci ba to abin da ya dace ai musu huduba da larabci idan ya zama mafi yawan jama'a ba sa jin larabci ga yaran da suke ji to da wannan yare ya dace ai musu huduba domin ita huduba wani takaitaccen wa'azi ne wanda limami zai yi nazari a cikin sati ya ga al'umma cikin wani hali suke da wani yanayi suke sai ya gunciko ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu da wasu kalimomi waɗanda suke masu gamsarwa takaitattu sai ya tsara khutba sako ne ake buƙatar ya isar ma jama'a to menene fa'idar a isar ma da jama'a sako alhali basu ka faɗi wannan ka zo ka yi khutba mafi yawan jama'a basu san ba me kake faɗa wanda ita khutba jan hankali ne idan akwai wani abu wanda jama'a ya dace su yi ba sa yi to limami sai ya khutba a kansa ya nuna musu cewa wannan al'amari ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta musu ko kuma abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta idan ko wani abu ne suke yi wanda bai dace ba limami sai ya tsara kalimomi ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin jin hankalin jama'a su daina abin da suke wannan shine maqsudi game da yin khutba ita khutba Allah bai bautar da mu game da lafzanta kamar yanda ya bautar da mu da lafzan na alqur'ani Al-Qur'ani shine Allah ya bautar da mu dole kuma wani yare kake ji idan zaka karanta Al-Qur'ani dole ka karanta shi da Larabci domin Al-Qur'ani da Larabci ya sauka kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun kamar yadda yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin kamar yanda yake cewa wala qadina alamu annakum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin to dan haka kasancewar ita khutba in dai mafi yawan jama'a ba sa fahimtar larabci to bai dace ba ai musu khutba da larabci yaran da mafi yawan jama'a suke ji to da shi ake musu khutba domin a isar da sakon da ake so a isar in an hada tsakanin larabcin da yaran da mafi yawan jama'a suke ji wannan kuma babu laifi kadan janyo larabcin sannan kuma sai kai musu bayani abinda larabcin da ka karanta abinda ya kunsa kai musu tarjuma ko kuma kalmomin da zaka zo da su ka zo da su da yaran da jama'a suke ji ayoyi da hadisai ka karanto su da larabci sannan ka fassara su shine maksudin khutba na'am
ko da ake aji aji aji
aji aji aji aji aji aji aji
aji aji aji aji aji
wai misali a rubuta aya ta alqur'ani kaman da harufa waɗanda suke na wannan ba na larabci ba kaman harufa waɗanda suke na turanci a rubuta aya ta alqur'ani sannan a karanta akan haka. Wannan ba laifi bane, hanya ce wadda take ta koyan ilimi, an gane ko, hanya ce kenan ta neman ilimi. Misali a rubuta da wasu kalmomi waɗanda suke ba larabci ba, amma ma'anar da yanda lafazin yake larabci ne, wannan ba laifi bane akan iya yi. To ai akwai duk wanda ya karanci, kamar misali kalmomin, in dai ka karanci yaran, akwai kalmomin da ake hadawa sai su ba da ma'anar abin da ake nufi, sai dai idan mutum bai karanta ba. Ai yanzu in ka dauka a turanci ai babu ba, to amma a Hausa da ake rubutawa da haruffa waɗanda suke na boko, akwai ba, duk wanda yake karantawa irin su tsa da sauransu duka akwai su. Na'am.
Ɗayan ya yarda cewa kafici ne yake aikatawa, ɗayan kuma shi bai ma yarda kaficin mai ne hukunci ma
su. Yo, ya ya yarda ya san kafirci ne yake aikatawa? Ka ce mutum biyu ne suke aikata aiki na kafirci, ɗayan ya yarda kafirci ne, ɗayan shi kuma bai yarda ba kafirci ne. Sai an samu dalilin da ya tabbatar da cewa wannan aiki da yake aikatawa kafirci ne, kuma yana aikatawa ne da gangan, sannan a yanke hukunci akan haka. Dan in baka mana misali ba, me wani irin aiki ne, ba za mu iya gane amsar da za mu ba.
Wanda suke aiki ne suke karkashin gwamnatin Dagoto.
To, wannan kuma wata matsala ce ta daban, sai mu je darasi na yau. Da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba, cewa sanin abu, ka san yanda yake, ka ba da labari game da shi, baya tabbata sai ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku. Hanya ta farko, in ma ka taɓa ganinsa da idanka, domin duk abin da ka taɓa gani da idanka, idan aka tambaye ka za ka iya ba da labari game da shi, ka ba da sifofinsa. Hanya ta biyu, in ma ya kasance ka taɓa ganin kwatancinsa, domin duk abin da ka taɓa ganin kwatancinsa za ka iya ba da labari game da shi, kuma ka yi bayani game da sifofinsa. Hanya ta uku shi ne wanda ya san shi ya ba ka labarin cewa ga yanda yake. To, hanya ta farko ta kuru gare mu, domin ba mu taɓa ganin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yanda ya tabbatar mana cewa babu wani wanda yake da ikon da zai iya ganin shi a nan duniya. Kamar yanda annabi Musa alaihi salam ya nemi Ubangijin shi Subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar ya ga zatinsa, Ubangiji ta'ala ya ce masa, lan tarani, Musa ba za ka gani ba. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya kore ganinsa cewa a nan dai duniya, wato annabi Musa ba zai iya ganin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, tare da cewa annabi Musa alaihi salam wato makusaci ne ga fadar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin yana daga cikin zababbun manzanni, domin yana daga cikin ulul azmi minar rusul. Tare da cewa fiyayyen halitta, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa tambaya daren da aka tafi saman bakwai da kai, shin ka ga Ubangijinka? Manzon Allah ya ce, haske ya sha makance tsakanina da shi, yaya za a ce na gan shi? Don haka manzon Allah ya ce, ban gan shi ba. Shi ya tabbatar da cewa bai ga Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan hanya a nan duniya ta kuru gare mu, ganin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, amma muminai za su gan shi a ranar kiyama. Hanya ta biyu ita ma ta kuru gare mu, domin ba mu taɓa ganin wanda ya yi kama da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, babu wani abu da ya yi kama da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yanda ya ce mana, laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir, kamar yanda ya ce mana, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenan ya rage mana hanya ta uku, wanda ya san shi ya ba mu labari cewa ga yanda yake, ga sifofinsa, ga sunayensa. To dan haka babu wanda zai ba mu labari game da Ubangijinmu da sunayensa da sifofinsa sama da shi mahadicin mu kuma sama da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wanda ya turo mana dan haka hanyar sanin ubangiji subhanahu wata'ala ka san shi ka san sunayensa ka san sifofinsa to wannan hanya ce wadda ta takaita akan wahayi shine alqur'ani da sunna dan haka wannan littafi da muke karantawa ya kunshi wato shine tauhidul asma'i was sifat sunaye na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suka kai matuka suka kai gaya a wajen kyawu da sifofinsa waɗanda suke madaukaka a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato wasu ayoyi guda biyu wanda malam ya zo da su domin tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wata sifa daga cikin sifofin da ya siffanta kansa da su wato shine wato al-izza idan aka ce al-izza shine sai ka ce cika da tumbatsa ko kuma ka ce kasaita ko kuma ka ce buwaya shine ma'anar al-izza idan aka ce buwaya shine kenan mutumin da ya kasaita ya zamanto shi yake sama da kowa da komai babu wanda yake sama da shi komai kasa da shi yake kenan shi yake sama da kowa da komai shine ake kira da al-izza ma'ana wanda ya gagara kenan to wannan sifa ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da wannan sifa daga karkashin sunansa al-aziz idan aka ce al-aziz wato shine al-qawiyyul ghalibul qadir alladhi la yu'jizuhu shay'un fis samawati wala fil ardi wato shine kakkarfa wanda ya kai matuka a cikin karfi kuma shine wanda yake mai rinjaye akan kowa da komai wanda babu wani abu a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai da yake gagarar ubangiji subhanahu wata'ala to dan haka shine malam ya shigo da fadar Allah subhanahu wata'ala walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun wanda sababin saukar wannan aya kamar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen sa an samu shugaban munafikai shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai yake rantsuwa da Allah yake cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zzu minha al-adham yace in har muka dawo gida Madina manya masu daraja masu matsayi za su fitar da kaskantattu daga wannan birni na Madina wa yake nihi da manya masu matsayi masu daraja wai shi da mabiyansa wa yake nihi da kaskantattu yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ubangiji subhanahu wata'ala sai ya turo sako kai tsaye ubangiji ta'ala ya fada ma manzansa yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun ubangiji ta'ala yace zaka ji suna fada ma'ana bayani ne Allah yake ma mu'minai game da sifofin munafikai yaquluna zaka ji suna fada la in raja'na ila almadinati in har mun dawo gida Madina la yukhrijanna al'azz manya masu daraja za su fitar da al'adhal waɗanda suke mafi kaskanta da wulakanta minha daga cikin Madina wa yana nihin cewa wai shi da mabiyansa za su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa daga birnin Madina ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace walillahi al'izza wato cika da kasaita da bunƙasa wato na Allah ne walillahi al'izza wato buwaya ta ubangiji subhanahu wata'ala ce cancanta ce ga Allah subhanahu wata'ala wali rasulihi haka nan ga manzonsa walil mu'minina da mu'minai walakinnal munafiqina la ya'lamu sanadi munafikai basu san da haka ba ash-shahida anan mi Allah yace walillahi al'izza wato kasaita da buwaya cancanta ce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kaga ya siffanta kanshi da wannan sifa, an gane ku? Sannan sai ya ce wali rasulihi, hakanan manzansa shi yake da kasaita da buwaya, saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ara masa wato kasaita tashi, domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rinjaye akan duk wani wanda ya yi gaba da shi, duk wanda ya yi fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ya koma zuwa ga Allah, to manzan Allah shi yake sama da shi da rinjaye, saboda alkawali ne Allah yi, kataballahu la aglibanna ana wa rusuli, Ubangiji ta'ala ya hukunta tun a ran da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai. Ubangiji ta'ala ya rubuta a cikin Lauhul Mahfuz, yace ni da wato manzannina mu za mu yi rinjaye akan duk wanda yayi gaba da mu. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani arni da duk wani kafiri tafiyar wata guda kudu da arewa gabas da yamma, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jefa masa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa, babu kwanciyar hankali, kullun tsammani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa za su kawo masa dauki. To kaga wanda yake cikin tsoro da firgici yana tsoron za a kawo masa hari, ina shi ina kai hari. To dan haka Ubangiji ta'ala ya ce wali rasulihi, manzansa wato shi yake da kasaita da buwaya, sai ya ce walil mu'minina hakanan mu'minai, dan haka duk wanda ya tabbatar da imani kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni, wallahi Allah zai lullube shi, zai tufatar da shi da wani kurji ne, duk wani makiyin Allah idan ya ganka dole zai kauce ya baka hanya, kai ba ma dan adam ba hatta da shaytani sai ya kauce ya baka hanya, in dai imani ya kai imani duk wani makiyin Allah, to daga ya ganka dole zai kauce ya baka hanya, domin Allah zai jefa masa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa. To shine yace walil mu'minina, yace hakanan mu'minai su suke da buwaya. Kaga anan buwaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta mu'minai ai ba dai take da ta Ubangiji subhanahu wataala, amma anan da ya tabbatar ma kansa sai yace mu'minai ma wato suna da kasaita da buwaya, hakanan manzon sa sallallahu alaihi wasallam. Haka aya ta biyu da malam ya shigo da ita, fadar Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya la'anci Iblis ya nisanta shi game da jin kansa. Iblis ya roki Ubangijinsa cewa a jinkirta masa mutuwa har zuwa yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce je ka an jinkirta maka, me zai yi sai ya bayyana kiyayya da gaba game da Adam da ƴaƴansa, shine sai ya rantsuwa yake cewa fa bi izzatika la uguyannakum ajma'in, yace ya Ubangijina ina rantsuwa da buwayarka da kasaitarka Adam da ƴaƴansa, yace gaba ɗayansu yace sai na halakar da su, an gane ko? Sai na halakar da ƴaƴan Adam gaba ɗaya, amma sai ya toke sai yace illa ibadaka minhumul mukhlasi, sai dai bayinka waɗanda suke ababan tsarkakewa wanda aka cusa musu idan Allah, an gane ko? Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa hadha siratun alayya mustaqim, innahu laysa lahu sulwat, an gane ku? Kala haza siratun alayya mustaqim, Ubangiji ta'ala yace wannan tafarki ne gare ni wanda yake madaidaici, an gane ku? Kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake cewa innahu laysa lahu sulqanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu, shaydani ba shi da wani karfi da wata hujja wato akan waɗanda suka yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba yanda za a yi ya kautar da su daga tafarki madaidaici, an gane ku? Wa ala rabbihim yatawakkalun, waɗanda suke dogaro ga Ubangijinsu, sai yace innama sulqanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun, karfi na batarwa ga shaydani na kasancewa ga waɗanda suke jibintan lamarinsa, ma'ana waɗanda suke biyar abin da yake kawata musu na ayyukan sako, walladhina hum bihi mushrikun, waɗanda suke hada bautar Allah da wani. To shine anan yayi rantsuwa yace fa bi izzatika la uguyannakum ajma'in, yace ya Ubangijina na rantsi da buwayarka, la uguyannakum ajma'in, yace ƴaƴan Adam zan batar da su gaba daya, sai dai waɗanda suke daga cikin bayinka waɗanda suke ababan tsarkakewa. A shahida anan da ni shaydani yayi rantsuwa, yayi rantsuwa da wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala, wato ita ce izza, waya. Dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin hadisi ingantacce wanda na cikin sahihu Muslim, hadisin da yake bayani game da ceto wanda zai kasance a ranar kiyama, Ubangiji ta'ala da kansa yake rantsuwa, yake cewa wa izzati wa kibriyai wa azmati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illa Allah. Ubangiji ta'ala yace na rantsi da buwayata, wato da kasaitata da girmana, duk wanda yace la ilaha illa Allah ya kiyaye sharda na la ilaha illa Allah, Ubangiji ta'ala yace zan fitar da shi daga cikin wuta, ba zai dawoma ba. Duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah idan ya zo da sharɗanta, to duk aikin da ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi na sabo, to ba zai dawoma a cikin wuta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa a cece shi, a fitar da shi daga wannan wuta. Shine anan Ubangiji ta'ala yake rantsuwa da buwayarsa, yace wa izzati, na rantsi da girma na da buwayata. Yau za mu tashi kenan ayoyi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى duk da cewa ita al-izza ba mu yi bayani ba game da cewa tana da ma'anoni kamar guda uku. Wani lokaci lafazin al-izza na zawwa akan ma'anar al-qahr wal-galaba, wato rinjaye da daukaka, kai rinjaye akan abu. Wannan kwa larabawa suna fada azza ya uzu, sai su ce izzan. Kenan anan ma'anar sa bima al-galaba wal qahr, ma'ana shine rinjaye, azza ya uzu. An gane ko? Kenan ainul mudari sai kai masa bamma, azza ya uzu. Kenan ma'anar sa shine al-qahr wal galaba. Ma'ana ta biyu shine al-quwwa was salaba, ma'ana tsananin karfi. Shi kuma wannan min azza ya azzu, idan ka ce azza ya azzu, bi ma'ana qawiya wa saluba, ma'ana ya karfafa yayi tauri, shine azza ya azzu. Sannan wani lokaci yana daukan ma'anar ulul qadri wal imtina wa anil a'da, wato daukaka ta daraja da kare kai game da abokan gaba. Shi kuma wannan min azza ya izzu, kenan ainul mudari sai kai mata kasra, azza ya izzu. Farko azza ya uzzu, kenan ma'anar al-qahr wal galaba. Azza ya azzu bi ma'ana wato al-quwwa was salaba, azza ya izzu bi ma'ana ulul qadri wal imtina'u anil a'da. To gaba ɗayan waɗannan ma'anoni guda uku sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala, domin Ubangiji subhanahu wata'ala shike sama da kowa da rinjaye, kamar yadda yace wa huwal qahiru fawqa ibadihi. An gane ko? Sannan haka nan tsananin karfi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, kamar yadda yace inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, kamar yadda yace awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, kamar yadda yake cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Sannan ma'ana ta uku daukakar daraja, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake da daukakar daraja, domin ya ce walillahi al-masalul a'la, kamar yadda yace walahul masalul a'la walahu masalul a'la fis samawati walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram wa qawluhu ta'ala fa'abuduhu wasdabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya wa qawluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qawluhu ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa qawluhu ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى فلا تدربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مالن الله يجي كانسا anan ya kuro wato wasu ayoyi waɗanda suke kuri ma Ubangiji subhanahu wata'ala wasu al'amura waɗanda ba su dace da shi ba, domin a ƙarƙashin su wato akwai tawaya. An gane ku, wanda kasancewar mun yi bayani tun a baya, ayoyin da malam yakan shigo da su anan ayoyi ne waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa, ko kuma waɗanda suke kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wata sifa wadda bata dace da shi ba, wanda wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a. Ka tabbatar ma Ubangijinka abinda ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi. Haka nan ka kore masa duk abin da ya kore ma kansa na sunaye da sifofi, ko abin da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kore masa abubuwan da basu dace da shi ba. To shine anan kenan malam ya shigo da waɗannan ayoyi, shine yace wa qauluhu ta'ala, wato da fadar Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Tabaraka ismu rabbika, wato sunan Ubangijinka ya ɗaukaka, zil jalali, wanda Ubangijinka wato ma'abucin girma ne, wal ikrami da karamci. An gane ku, lafazin zi anan wato sifa ce ta rabbi, tabaraka ismu rabbika, wato sunan Ubangijinka ya ɗaukaka. Shi lafazin tabaraka ainihinsa an ciro shi ne daga albaraka. Idan aka ce albaraka, wato shi ne dawamul khairi wa kasratu, dawama ta alkhairi da yawaitar shi ne annama wa ziyada, daduwar abu wato da bunƙasar shi. Wanda albarka ka cokam a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take, shi ne mubarak, mai sanya albarka ga abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama. An gane ku, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya sanya albarka sai dai ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka, dan ba wanda yake sai ya sanya albarka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake sanya albarka, sai dai a matsayin ka na bawa ka roki Ubangijinka ya sanya ma abu albarka, domin duk wani abu da ka sani Allah shi yake albarka, shi yake albarka, shi yake sanya masa albarka. Kamar yanda annabi Isa ne yake faɗa wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, Ubangiji na ya maida ni ma'abucin albarka ne duk inda na kasance. Haka yace wa barakana alaihi wa ala ishaqa, mu muka yi albarka ga annabi Ibrahim, haka nan muka yi albarka ga dan shi Ishaq, haka shi ya sanya albarka wato ga masallacin Qudus. Kamar yanda yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Dan haka in aka ce tabaraka sai ka ce albarkarsa wato ta yawaita, ko kuma kace tabaraka bi ma'ana ta'ala shine muka fassara cewa tabarak ismu rabbika sunan ubangijinka ya daukaka zil jalali ubangiji wanda yake ma'abucin girma wal ikrami wato da karanci karancin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karrama bayin shi waɗanda suke nagari da nau'i wanda yake na karanci a nan duniya kuma da makoma lahira sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da karamci a cikin zukatan mu'minai kenan ta fuska biyu mu'minai suna karrama ubangijinsu sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala na karrama mu'minai a nan kasancewar ubangiji subhanahu wa ta'ala wato na tabbatar mana cewa sunayensa sun daukaka duk wani suna na ubangiji subhanahu wa ta'ala suna ne wanda yake madaukaki wanda yake ya kai gaya a wajen daukaka shine kaga anan ya tabbatar da daukaka wato ga dangane da sunayensa shine yace tabarak ismu rabbika sunan ubangijinka ya daukaka zil jalali ma'abucin girma wal ikrami da karamci sannan sai yace wa qauluhu da fadarsa fa'abuduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia an gane ko yace fa abuduhu wannan kafin ita shine farkon sa rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa abuduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia yace rabbus samawati ubangiji ta'ala shine ubangijin sammai bakwai an gane ko wal ardi haka nan kasai bakwai shi ya halice su shi ya samar da su kuma shi yake da mallakar su wama bainahuma da duk abin da yake tsakankanin su na halittu sai yace fa abuduhu dan haka ka kadaita shi a cikin ibada kar ka sanya masa kishiya wasdabir li ibadati ka dau hakuri game da bautarsa ma'ana duk abin da ya dora maka na dokoki ka dau hakuri ka ji mure kai an gane mu kaga farko ne yace fa abuduhu ka kadaita shi a cikin ibada kaga tunda ya ce mu kadaita shi a cikin ibada kenan anan baya dacewa mu sanya masa kishiya shine yace fa abuduhu ka kadaita shi a cikin ibada kada ka bauta ma wani tare da shi sai yace wasdabir li ibadati kuma ka dau hakuri game da bauta masa saboda ita ibada ta ubangiji subhanahu bauta ma ubangiji subhanahu wataala dole bawa sai ya dau hakuri domin duk wani abin da Allah ya shar'anta mana in ba hakuri ka dauka ka jimre to ba yanda za a yi kai domin ita zuciya dabi'arta shine wato kiyuya da kasala to amma duk lokacin da mutum ya jimre ya nemi taimako na ubangiji subhanahu wataala duk wannan ayyuka da Allah ya dora masa za su zama tuma su sauki kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wasta'inu bisabri wassala wa inna hala kabiratun illa 'alal khashi'in dan haka kenan Ibrahim wannan annabi Isma'il alaihi salam an gane ku wannan dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya fada mana a can wato karshen suratu Qaha ubangiji ta'ala yace wa amur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha ka umarci iyalinka game da yin sallah sai da sallah ubangiji ta'ala sai yace wasbir 'alaiha kuma ka dau hakuri akan haka to shine anan yace mana wasbir li ibadati haka nan duk wasu ayyuka waɗanda suke na sabo na ketar dokoki na ubangiji subhanahu wata'ala su ma wannan dole sai bawa ya dau hakuri domin zuciya tana son abubuwa waɗanda suke na shahawa ta rayuwa to in ba hakuri ka dauka ba to zaka fada cikin abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta sannan haka duk wasu abubuwa da Allah yake kaddara ma bayinsa na alkadari wanda yake mai radadi a cikin zuciya wanda bai dace da dan adam ba kamar wata musiba rashin lafiya ko talauci ko wani kunci ko wani firgici ko wani bala'i na daban to in ba hakuri ba ka dauka ba yanda za a yi ka jimre akan musibar da Allah ya dora maka zaka kai kukan ubangijinka karin ga raki wannan kuma babu tsiyar da zai kulla maka dan haka shi daukan hakuri kamar yanda malamai suka yi bayani kala uku ne akwai as-sabru ala ta'atillahi akwai as-sabru an ma'siyatillahi sannan akwai as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima shine duka muka yi bayani akan haka shine yace wasdabir li ibadati wato ka dau hakuri game da bautar ubangijinka ma'ana ka jimre sai yace halatta adamu lahu samiyya shin ko ka san wani wanda yake tamka ga ubangiji subhanahu wataala lafazin samiyya shine as-sami idan aka ce samiyu wato shine an-naziru wannan wal masilu wash-shabi ma'ana wanda yayi kama da abu tamka kenan shine yace halatta adamu lahu samiyya shin ko ka san da akwai wani wanda yayi kama da ubangiji subhanahu wataala amsa babu domin anan istifham ne wanda yake inkari ai la ta'lamu lahu samiyya bi ma'ana nafi ubangiji subhanahu wataala babu wani wanda yayi kama da shi ta kowace fuska ubangiji subhanahu wataala cikakke ne babu wata tawaya tare da shi babu wani wanda yake tamka ga ubangiji subhanahu wataala kaga wannan aya da malam ya shigo da ita me take tabbatar mana cewa babu wani wanda yayi kama da ubangiji subhanahu wataala ta kowace fuska ubangiji subhanahu wataala cikakke ne yana da sifofi waɗanda suke na kamala an gane ko shine yace halatta alamu lahu samiyya shin ko ka san da wani wanda yayi kama da ubangiji subhanahu wataala amsa shine babu kenan kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya kure ma kansa as-sami as-sami bi ma'ana al-mathilu wash-shabihu kenan wani wanda yayi kama da shi babu sannan sai yace wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad wato babu dide da daya wanda ya zamanto tamka ga ubangiji subhanahu wataala wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu dide da daya wanda zai zamanto tamka ga ubangiji subhanahu wataala idan aka ce kufu wato shine mukafi ma'ana wanda yayi dide da ubangiji a ce dide yake da ubangiji subhanahu wataala a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa babu wanda ahad anan na kira ce fi siyakin nafi wahiya tufidul umum chai wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu dide da daya wanda zai zamanto tamka ga ubangiji subhanahu wataala wanda wannan aya daman ta gabata lokacin da malam ya shigo da ita suratul ikhlas wanda take tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sunaye da sifofi da ya tabbatar ma kansa wanda mushrikai tambaya ce suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta musu ubangijin da yake kiran su zuwa kadai tashi a cikin ibada shine Allah ya cece da su huwallahu ahad shine Allah wanda yake ahad mafi kadaita Allahus samad shine Allah wanda yake abin nihi da bukata lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba sai yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu dide da dai wanda ya zamanto tamka gare shi ma'ana babu wani wanda yake dide da ubangiji subhanahu wataala kaga nan ma ubangiji subhanahu wataala ya kure ma kansa wato shine kwatankwacecce ne ya da wani ma'ana babu wani wanda yake dide da shi duk wani wanda ka sani ubangiji subhanahu wataala shi yake sama da shi in ma kun yi tarayya da shi a cikin suna ko a cikin sifa to a wajen hakikanin wannan suna da wannan sifa kun sha bamban kamar yanda a baya mun yi bayani da yace walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamu kaga izza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko izza ta mu'minai ba daidai ba take da ta ubangiji subhanahu wataala sannan sai yace wa qawluhu da fadarsa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ubangiji ta'ala yace fala taj'alu lillahi andadan yace kar ku sanya ma ubangijin ku andadan wato kishiyoyi a cikin abin da yake haƙƙin sa wa antum ta'lamuna alhali kun yi sanin cewa shi ya halice ku shi yake ciyar da ku shi yake shayar da ku kun tabbata kuma ba shi da wato babu wani wanda yake dide da shi wanda ya cancanta abauta masa kun san da haka dan haka yace fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya ma ubangijin ku kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kun yi sanin cewa ba shi da kishiya wanda kasancewar kafin ita wannan ya zano abubuwa waɗanda suke nuna cewa shi kadai ya cancanta abauta masa kamar yanda yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ku jama'a ku kadaita ubangijinku a cikin ibada, ya ku mutane ku kadaita ubangijinku a cikin ibada. Allazi khalaqakum, ubangijin da ya halicce ku, wallazina min qablikum, ya halicci waɗanda ke gabaninku na al'ummu, la'allakum tattaquna, dan ku zara dokokinsa. Sai yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan, shine ubangijin da ya maida muku kasa shimfiɗa, kuna takawa ku je duk inda kuke so, ba ta nutsewa da ku. Was-sama'a bina'an, shine ubangijin da ya maida muku sama ta zame muku rumfa. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, sannan ya saukar muku da ruwa daga cikin gizagizai. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, ubangiji ta'ala ya fitar muku da nau'i na ƴaƴan itace a sababin ruwan da ya saukar. Sai ya ce fala taj'alu lillahi andadan, kar ku sanya ma ubangijinku andadan kishiyoyi. Andad jam'i ne na nid, idan aka ce niddun wato shine kishiya, wanda yake daidai da kai, wanda yake kama da kai, yana daidai da kai, shine ake kira da nid. An gane ku? Kar ku sanya ma ubangijinku wato kishiyoyi, ma'ana ku ɗau haƙƙinsa na ibada ku sarrafa shi ga wani. Wa antum ta'lamuna alhali, kun san da bashi da kishiya. Tunda me yace allazi khalaqakum, shi ya halicce ku, wallazina min qablikum, kuma ya halicci wanda ke gabaninku. Shin akwai wani wanda yake tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin halitta? Babu. Sannan sai yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan, shine ubangijin da ya maida muku kasashin fuda. Akwai wanda ya kama masa? Babu. Was-sama'a bina'an, kuma shine ya maida mana sama ta zame mana rumfa. Sannan kuma shine ya saukar mana da ruwa daga cikin gizagizai. Sannan kuma shine ya fitar mana da tsirrai daga cikin ƙasa. Kenan tunda babu wanda ya taya shi lokacin da zai yi wannan, kuma babu wani wanda zai isa ya maimaita irin waɗannan abubuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana. Kenan dan haka duk wani koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala bai cancanta ba a bauta masa. Duk wanda baya halitta, baya kashewa, baya rayawa, baya azurtawa, baya talautawa, baya janyo amfani, baya ije cuta, to wannan bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada daidai da misqa da zarra. Dan haka da yace mu kadaita shi a cikin ibada, sannan sai yace fala taj'alu lillahi andada, kar ku sanya ma ubangijinku kishiyoyi a cikin abin da yake haƙƙinsa. Wa antum ta'lamuna alhali, kun yi sanin ba shi da kishiya a cikin dukkan waɗannan abubuwa da ya zana mana. Dan haka kaga anan Ubangiji subhanahu wata'ala yana tabbatar mana cewa ba shi da kishiya. An gane ko? Ibada haƙƙinsa ne, domin shi ya samar da waɗannan halittu nashi, kuma shi ne yake ba su ci da sha, don haka shi kaɗai ya cancanta a bauta masa. Kaga anan kenan menene ya kore ma kansa niddu, ya kore ma kansa kenan annid, ya kore ma kansa kishiya, ma'ana ba shi da kishiya. Sannan sai malam ya shigo da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan, ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane man yattakizu min dunillahi andadan, akwai wanda ke rubon kishiyoyi su ne wato gumaka, ya ringa bauta musu min dunillahi, koma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum, su mushrikai wato suna kaunar gumakansu, ka hubbillahi, kamar yanda wato suke kaunar ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana yanda mushrikai suke son Allah, haka suke son gumakansu, sun daidaita soyayyar da suke ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da san da suke ma gumakansu. Duk wanda ya daidaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani a cikin abin da yake haƙƙin Allah, to wannan mutum ya zama mushriki. Ko kuma yuhibbunahum, wato suna son gumakansu, ka hubbillahi, kamar yanda mu'mine suke son Allah. An gane ku? Ka hubbillahi, kamar yanda mu'mine suke kaunar ubangiji. Kenan wannan fuska ta biyu dangane da ma'anar wannan aya. sai yace wallazina amanu wadanda suka yi imani da ubangijinsu ashaddu hubban lillahi su suka fi mushrikai tsananin kauna ta ubangiji subhanahu wata'ala akan kaunar da suke ma gumakansu wallazina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suka yi imani su ne suka fi kowa tsananin kauna ga ubangiji subhanahu wata'ala domin koda zuciyarsu tana son wani abu in ya saba da abinda Allah yake so to za su bar abinda zuciyarsu take so su aikata abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake so yake kauna an gane ku kenan anan kasancewar wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana ba kowa yake son ya masa kishiya a cikin abinda yake hakkin sa sai wanda ba shi da rabo a gobe kiyama shine mushriki shine yace wa minan nas daga cikin mutane man yattakhizu min dunillahi andada akwai wanda ke rukun kishiyoyi ma'ana sune gumaka an gane ku idan aka ce aliha ma'ana jam'i ne na ilah in aka ce andadan abinda ake nihi aliha domin duk wanda ka sarrafa wani abu na ibada zuwa gare shi to ka maida shi cewa shine allahnka sawa'an manzo ne daga cikin manzanni ko mala'ika ne daga cikin mala'iku ko salihin bawa daga cikin salihan bayi ko wani dutse ne ko wani icce ne ko wani abu ne ka sassaka in dai ka sarrafa abu mai sunan ibada zuwa gare shi to wannan ka maida shi cewa shine allahnka dan haka shine yace wa minan nasi daga cikin mutane may yattakhizu min dunillahi andadan akwai wanda ke rukun kishiyoyi ma'ana sune gumaka ya ringa bauta musu min dunillahi kuma bayan ubangiji subhanahu wata'ala yuhibbunahum ubangiji ta'ala yace suna kaunar wadannan gumaka nasu ka hubbillahi kamar yanda suke son Allah ma'ana sun daidaita son Allah da wato sun daidaita kaunar Allah da kaunar wato gumakansu ko kuma yuhibbunahum suna kaunar su ka hubbillahi kamar yanda mu'minai suke son Allah sai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suka yi imani su suka fi kowa tsananin kauna ga ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wata'ala wa qulil hamdu lillahi allazi lam yattakhiz walada ubangiji ta'ala yace ka fada musu alhamdulillahi dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah allazi wanda lam yattakhiz walada wato bai riki da ba walam yakullahu sharikun fil mulki kuma ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa walam yakullahu waliyyun min adh-dhulli kuma ba shi da wato wani masoyi saboda kaskanci da bukata wa kabbirhu takbira wato ka girmama ubangijinka matukar girmamawa wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya kore ma kansa wasu abubuwa guda uku wadanda ba su dace da shi ba a farko ne yace wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada ce godiya da duk wani dangi na yabo ya cancanta ga Allah wanda bai riki da ba domin Allah ba shi da da lam yalid walam yulad saboda duk wanda yake bukatar da sai wanda yake tawayayye wanda yake gajiyayye wanda yake kasashe wanda yake bukatar a taimaka masa a gaza masa ubangiji subhanahu wata'ala kuma wadaci ne dan haka da bai dace da ubangiji subhanahu wata'ala domin Allah mawadaci ne baya bukatar taimako da agaji na kowa wanda yake bukatar da shine wanda yake bukatar a agaza masa wanda bai isa bai kulla ma kansa wata tsiya shine anan Allah ya kore ma kansa da domin da bai dace da shi ba shine yace wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh walada kace godiya ta tabbata ga ubangijin da bai riki da ba sai yace wa lam yakullahu sharikun fil mulki kuma ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa an gane ko ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa ubangiji ta'ala shi yake da mallakar sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake tsakanin su na halittu dan haka kuma bayya tarayya da kowa an gane ku idan ka fitar da sammai bakwai da kasai bakwai akwai abin da ya rage babu abin da ya rage to sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su na halittu gaba ɗaya ya ce dashi ne to dan haka kaga ai babu wani wanda yake tarayya da shi saboda ita tarayya kasawa ce in ka kasa tsayuwa da kanka dole ka nemi wani kuyi tarayya ya agaza maka. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayya tarayya da kowa da komai a cikin mulkinsa. Kaga anan kenan ya kure ma kansa kenan shirik shine abokin tarayya. Sannan sai ya ce walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, wato waliyun shine wato masoyi, ko kuma ka ce waliyun majibincin lamari, bai kasance ba ga Ubangiji min adh-dhulli saboda kaskanci da bukata. Duk halittu da Allah ya halitta, mala'iku da ƴaƴan Adam da aljannu da sauran halittunsa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ne ba dan yana da bukatar cewa mu taimaka masa ba. An gane ku? Ba dan yana da bukatar mu taimaka masa. Ibada da ya shar'anta mana, mu ƴaƴan Adam da aljannu da mala'iku, amfanin wannan ibada zai tabbata akan mu a nan duniya da makoma lahira. Ba dan ibadar mai ibada na ƙara Ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da misƙalin zarra, ba kuma sannan kafircin kafiri baya rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai. Ubangiji ne wanda yake mawadaci, shi ne a cikin hadisi Al-Qudsi wanda na cikin Sahihu Muslim riwaya ta Abu Dharr, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, ya ku bayina ku san da cewa gaba ɗayan ku ba ku kai matsayin ku cutar da ni da wani abu balantana ku cutar da ni, ba ku kai matsayin ku amfane ni ku amfanar da ni da wani abu balantana ku amfane ni. To dan haka kasancewar duk wasu mala'iku da Allah ya halitta ya wakilta su akan wasu ayyuka, ba dan kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da tawaya da kaskanci sai ya buƙaci wani ya kama masa, a'a, Ubangiji ta'ala mawadaci ne, komai Ubangiji ta'ala shi yake zartar da shi. Dan haka yace yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi, daga sama har izuwa ƙasa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala shi kadai yake tafiyar da lamura na bayansa. Dan haka yace walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, Ubangiji ta'ala ba shi da wani masoyi ko ka ce wani majibincin lamari, min adh-dhulli saboda kaskanci da bukata. An gane ko? Ba dan yana bukatar a kama masa bane, a'a. Sai ya ce wa kabbirhu takbira, wato ka girmama Ubangijinka matukar girmamawa. A wannan aya kenan Allah ya kore ma kansa abubuwa guda uku waɗanda ba su dace da shi ba. Sifa ta farko kenan Allah ya kore ma kansa wato wilada, ba shi da ɗa. An gane ku? Sannan abu na biyu shi ne wato sharik, ba shi da abokin tarayya. Na uku kenan ya kore ma kansa wani mataimaki, ma'ana wanda zai agaza masa saboda kaskanci da bukata, baya da shi. Sannan sai ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, Ubangiji ta'ala ke cewa duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai na halittu, yusabbihu lillahi, suna tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk abin da bai dace da shi ba, suna girmama shi. Lahul mulku, shi ne Ubangijin da ke da mallakar kowa da komai. Wa lahul hamdu, kuma shi ne ya cancanci yabo a ko'ina a kowane zamani, a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, shi kadai ya cancanci yabo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi ne iko ne akan dukkan komai. To anan kasancewar bayan malam ya kuro ayoyin da suke nuna mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore ma kansa duk irin waɗannan sifofi domin ba su dace da shi ba, sai ya zo da aya da take tabbatar mana dukkan halittu da suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai tasbihi suke ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi kuma kalima ta at-tasbih ma'anarta shi ne at-tanzihu wa tamjih, tsarkakewa game da duk abin da bai dace wa da abin da bai dace ba, kuma da girmamawa. Ka tsarkake abu game da duk abin da bai dace da shi ba, kuma ka girmama shi matukar girmamawa, shine at-tanzihu wa tamjih. Shine yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, halittun da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗaya suna tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu, babu wani abu face yana tasbihi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yabansa. In ya ce subhanallahi sai ya ce wa bihamdi, an gane ku, sai ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu, sane dai ku ne ba ku fahimtar tasbihinsu. Duk abin da ka sani tasbihi yake ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da abu wanda yake mai rai da wanda ba shi da rai, an gane ku, ƴaƴan Adam da aljannu da mala'iku da duwatsu da itace da komai da kowa da ka sani, komai yana tasbihi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine sai yake cewa lahul mulku, Ubangijin da ke da mallakar kowa da komai, walahul hamdu, kuma shine ya cancanci yabo a ko'ina a koma wani zamani. Sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir, Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan kowa da komai. Dan haka wannan aya tana nuna mana ka'ida, duk wata sifa ta kasta aibi da tawaya da kasawa, to wannan Ubangiji subhanahu wataala bai dace ne, bata dace ba da shi, kuma dole ne mu'mini su tsarkake Ubangijin su game da duk abin da bai dace da shi ba. Sai ya ce wa qauluhu, da fadarsa, tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi, wato Ubangijin da ya saukar da al-Qur'ani ga bawansa shine Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, li yakuna lil alamina, dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance lil alamina, ga mutun da aljanna ziran, ya zamanto mai gargadi. To Ubangijin da ya saukar masa wannan alqur'ani ya daukaka, ma'ana duk wasu sifofin sa sifofi ne na kamala, duk wani abu na aibi da tawaya bai dace da shi ba. Shine anan Allah ya zarkake kansa ya ce tabarakallazi nazzala al-furqana, ya daukaka Ubangijin da ya saukar da al-furqan, shine al-Qur'an. An ambace al-Qur'ani da wannan suna domin al-Qur'ani shi ya bambanta tsakanin zare da abawa, ma'ana shi ya bambanta tsakankanin gaskiya da ƙarya. Dan haka hanyar fahimtar menene gaskiya, menene ƙarya, dole sai an koma cikin al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Allah ya ambace shi da wannan suna al-Furqan, littafi ne wanda yake rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Sai ya ce ala abdihi, ga bawansa, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce li yakuna lil alamin nadhira, dan ya zamanto mai gargadi ga mutun da aljan. Lafazin alamin jam'i ne na alam, in aka ce alam duk wani abu wanda yake ba Allah ba, duk abin da ka sani dan adam ko aljani ko mala'ika ko dutse ko icce, komai da ka sani shine alam, amma banda Ubangiji subhanahu wataala. To amma abinda ake nihi da alam a wannan aya, an gane ku, abinda ake nihi da alam anan mutun da aljan. Waccan ma'ana ta farko sai ka dau waccan aya, lokacin da Fir'auna ya faɗa ga Annabi Musa wa ma rabbul alamin, bana sai ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai, wato da abin da yake tsakankaninsu. Kaga kenan duk abin da yake cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu banda Allah, gabaɗaya sunansu alam. To amma abin da ake nihi da alam anan shine mutun da aljan, domin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa mutane da aljannu a matsayin mai gargadi ne da gidan wuta ga duk wanda ya kangare masa, wanda ya juya masa baya, sannan mai bada albishir ne game da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata shi ya masa biyayya. To anan wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tsarkake kansa, yana ɗaukaka kansa cewa sifofinsa sifofi ne na cika, duk wani abu wanda yake na aibi da tawaya bai dace da shi ba. Sai ya ce allazi lahu mulku samawati wal ardi, shine Ubangijin da ke da mallakar sammai bakwai da ƙasai bakwai, walam yattakhiz walada, wannan Ubangiji bai riki ɗa ba, walam yakul lahu sharikun fil mulki, kuma ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa. Wa khalaqa kulla shay'in, shine Ubangijin da ya halicci dukkan komai. Fa qaddarahu taqdira, ka girmama ku, fa qaddarahu, shine ya halicci dukkan komai, fa qaddarahu, ya daidaita shi taqdiran daidaitawa, komai Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara shi ya saita shi. Kaga wannan aya da malam ya koro, Allah ya kore ma kansa da, domin da aibi ne da tawaya sai wanda yake kasar shi, sannan kuma ya kore ma kansa abokin tarayya domin duka basu dace da shi ba. Sai ya ce wa qauluhu, da fadarsa, mattakazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila, wato mattakaza Allahu min waladi ubangiji ta ala bi riqida ba wama kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani abun bauta tare da shi ma'ana babu wani Allah da ya cancanta a bauta masa tare da shi idan sai ya ce in har akwai wani Allah na daban wanda ya cancanta a bauta masa banda Allahn da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane Allah ya ware iya adadin halittar shi wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da junan su yayi rinjaye akan juna sai ya ce subhanallahi amma yasifu sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala game da abinda mushrikai suke siffanta shi da shi sai ya ce alimi da gaibi wa shahada shine ubangiji wanda yake masanin abinda ke koye da abinda ke bayyane fata'ala ya daukaka amma yushrikuna dangane da abinda mushrikai suke hada bautarsa da shi anan farko ne yace mattakazallahu min waladin Allah bai yirkida ba ma'ana Allah ba shi da da sai yace wa ma kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani abun bauta tare da shi ma'ana babu wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa tare da shi sai yace idan in har akwai wani Allah na daban wanda ya cancanta a bauta masa sai yace to la zahaba kullu ilahin bima kala da kowane Allah ya ware iya abin da ya halitta an gane ku da kowane Allah ya ware iya abin da ya halitta kamar yadda sarakuna ta duniya suke ɗayan biyu ne duk wani sarki wanda yake ji da mulki idan ya ga ya fi ƙarfin wani sarki wanda yake na daban to zai kai masa mamaya sai ya yi rinjaye a kan shi ya haɗa ƙasar shi da duk abin da yake da mulki ya haɗa ya zama nashi idan kwa ya tabbata bai fi ƙarfin wancan sarki ba to zai yi ƙoƙari ya ware iyakar ƙasar shi da duk iya abin da yake nashi tsakanin shi da wancan kenan a yi zaman kula da buzuzu shi ya ware iya nashi shi ma ya ware iya nashi kar kowa ya taɓa kowa kenan inda a ce akwai wani Allah na daban kenan in har sun zamanto daidai kowa yana tsoron kowa kenan da kowane Allah ya ware iya halittar shi kuma in har a ce alloli sun kididdigu ba ɗaya an gane ko ba ɗaya ba biyu ba ma'ana a ce Allah ya wuce ɗaya to da za ka ga a wajen halittu ma an sha bamban yanda wannan Allah ya yi halittun shi za ka ga sun sha bamban da yanda halittun wannan Allah suke to idan muka kalli halittu na Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halicci kowa da komai yanzu misali in ka kalli samaniya akwai wani bambanci tsakanin bangare na gabas da bangare wanda yake na yamma ko na kudu ko na arewa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud babu wani bambanci game da halittar Ubangiji kenan dan haka yace idan la zahaba kullu ilahin bima kala in har akwai wani Allah banda Allah da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai to da kowane Allah ya ware iya abinda ya halitta kenan adadin halittun shi in ya gaba zai iya yin rinjaye akan kenan ɗayan to zai ware iya nashi wala ala ba'dhum ala ba'd ubangiji ta'ala yace kuma da junan su yayi rinjaye akan juna ya nuna hin karfi kenan in wani Allah ya fi wani Allah karfi ma'ana zai rinjaye akan shi ya hada da duk abinda ya mallaka ya maida cewa nashi ne sai ya ce subhanallah kenan wannan duka na nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa dan haka ya ce laukana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wasu alloli a cikin sama ko a cikin kasa banda Allah da ya halicci halittu ubangiji ta'ala ya ce la fasadata da sama da kasa gabaɗaya sun baci to shine sai ubangiji ta'ala ya tsarkake kansa ya ce subhanallahi amma yasifu sarki ya tabbata ga ubangiji game da abinda mushrikai suke siffanta shi cewa yana da abokin tarayya alimi da gaibi wa shahada shine ubangiji masanin abinda ke koye da abinda ke bayyane fata'ala amma yushrikun ubangiji ta'ala ya daukaka game da abinda mushrikai suke hada bautarsa da shi sannan sai ya ce da fadarsa fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga ma ubangijin ku misallai ma'ana ku kamanta shi da bayinsa duk wani abu wanda kake ka sani na halitta to wannan ya sha bamban da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sha bamban da shi. Duk wani tunaninka da wani kiyasi to kada ka kiyasta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da halittunsa. Ba shi da wani wanda yake kama da shi. Shine yace fala tadribu lillahi al-amsal. Kar ku buga ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala misalai kamar yadda wasu suke sanya ma Allah misali da sarakuna waɗanda suke na duniya. In suna so su ci karan su ba babbaka su dauki haƙƙin Allah su ba wasu salihan bayi sai su ce ai kamar sarakuna na duniya yau a matsayin ka talaka kai ka dan ka je ka ce sarki kake so ka gani ko gwamnatin jiha kake so ka gani dole sai ka biyo ta kan mataimakinsa ma'ana wanda yake secretary kin shi sannan ya je ya nema maka izini ya ba ka izini sannan ka shiga ka gana da shi dan haka kenan wai baka isa baka tinkaru Ubangiji Subhanahu wata'ala sai ka biyo ta kan wani salihin bawa wai shine zai kusantar da kai ga Ubangiji sun manta da cewa tsakanin Ubangiji Subhanahu wata'ala da bayansa babu shamaki kowa ya daga hannun shi roki Ubangiji Subhanahu wata'ala Ubangiji ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun duk bukatar da ta matso ka ba maganar sai ka biyo ta kan wani ka daga hannu ka roki Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wannan wani sai dai kai tawassuli da addu'a shi in mutumin kwarai ne ka nemi cewa yayi maka addu'a akan wata bukata da ka sa gaba a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala amma maganar cewa kai tawassuli da shi ka kirayi sunan shi wai shine zai isar da bukatar ka zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wannan shirka ne kaga wannan sun buga ma Allah misali da waɗanda suke kaskantattu idan ka dauki sarki ko wanda yake gwamna abin da yake cikin gidan shi bai sani ba sai an zo an bashi labari to Allah Subhanahu wa Ta'ala akwai abin da yake koyuwa gare shi a cikin sammai da ƙasa ya Ubangiji Ta'ala bai san halin da bayin shi suke ciki ba ya san halin da bayin shi suke ciki ba sai wani ya gaya masa ba to dan haka shine yace kada ku buga ma ubangijin ku misallai inna allaha ya'lamu ubangiji ta'ala shike da sanin kowa da komai wa antum la ta'lamuna ku ba ku san komai ba kenan duk wani kiyasi da za ka yi duk wani abu da za ka yi ka kamanta ubangiji subhanahu wata'ala da wani wannan haramun ne baya halatta sannan sai yace wa qauluhu da fadarsa kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ce da su ubangiji na ya haramta muku alfawahisha wato alfasha lafazin fawahish jami'i ne na fahisha in aka ce fahisha duk wani aiki na sako wanda yake matuka a wajen muni ma zahara minha wa ma badal an gane ko alfasha wanda ta bayyana da wanda ta kuya gaba ɗaya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haramta su wal isma Ubangiji Ta'ala ya haramta duk wani aiki na daukan zinubi duk wani aiki na sako Allah ya haramta shi wal baghiya bi ghayri al haqqi ubangiji ta'ala ya haramta ketare iyaka ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da gaskiya ba idan aka ce al baghiyu shine al itida ma'ana ketare iyaka dan baya halatta ka ci dukiyar mutum ko ka ci mutuncinsa ko ka zubar da jininsa ba tare da kisasi ba sakayya cewa shi ma ya ci mutuncinka ko ya ci dukiyarka ko ya zubar da jininka shine yace wal baghiya ubangiji ta'ala ya haramta zalunci shine ketare iyaka bi ghayri al haqqi ba tare da gaskiya ba wa an tushriku billahi sannan ya haramta muku hada bautarsa da wani malam yunzil bihi sulqana abinda Allah bai saukar da wata hujja cewa ya cancanta a bauta masa domin a cikin sammai ko a cikin kasai ubangiji ta'ala bai saukar da wata hujja cewa ga wani wanda ya cancanta a sarrafa masa ibada in ban da shi sai yace wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu ubangiji ta'ala ya haramta muku ku fadu wata fada ku jingina masa abinda ba ku da sani game da shi karin bayani akan aya ta karshe zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك